kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kai da mika kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya mana baiwa da karanta Qur'ani daidai da fassara Qur'ani daidai da aiki da karantarwa na Qur'ani muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yi rahama da gafara da jinkai zuwa ga iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu ƴaƴanmu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ya gafarta musu waɗanda suke raye Allah ya ƙara musu albarka muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala dukkan abin da ya dame mu a gidajenmu ko a unguwanninmu ko a garuruwanmu ko a ƙasashenmu Allah ta'ala ya magance mana gaba ɗaya matsalan tsaro da ake fama da ita a Najeriya Allah ta'ala ya nuna mana ƙarshenta kuncin rayuwa da ake ciki na abin da za a ci ko abin da za a sha musamman a waɗannan kwanaki masu albarka muna roƙon Allah ta'ala ya sauwaƙe wa kowa rayuwarsa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi azuminmu ya karbi ciyarwanmu ya karbi sallarmu ta dare ya karbi karatun ƙur'aninmu ya karbi istighfarinmu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi dukkan ibadun da muke gabatarwa a wannan wata mai albarka muna roƙon Allah ta'ala ya mana gyaɗar dogo samanta ƴaƴa kasanta ƴaƴa tsakiyanta ma ƴaƴa ya sa mu a cikin bayin da za a gafarta musu a wannan wata mai albarka Allah ta'ala ka sa dalilin albarkacin wannan wata mu zama ƴan Allah idan muna cikin ƴan aljanna Allah ka kara mana daraja a cikin aljanna Allah ta'ala ka hada fuskokinmu da iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu a gidan aljanna ya Allah abin da ya dame mu Allah ka magance mana abin da muka roke ka ya Allah muna roƙon ka da sunayenka na alhayyu alqayyum Allah ka amsa mana ya Allah subhanahu wa ta'ala dukkan wanda ya nufe mu da alheri Allah ka nufe shi wanda ya nufe mu da sharri Allah ka shirye shi idan ba zai shiri ba Allah ka mai da sharrinsa ya kare a kansa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana baiwa da rayuwa akan daidai da kuma rayuwa rasuwa a cikin imani gabanin shiga zuwa ga karatu akwai jaje da nake da shi gobara da aka yi jiya wa wasu ƴan kasuwa a mahaifata ta jihar Gombe a tsohuwar kasuwa an yi gobara da shaguna sun kone muna mai roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mayar musu da mafi alkhairi muna nasiha zuwa gare su da cewa mai imani Allah yake jarrabawa kamar yadda ya bayyana ayoyi da yawa daga cikin misalai a suratul baqara aya ta 155 da 156 da 157 kuma yace ayi bushara ga wanda suka yi hakuri su suke cin jarrabawa Allah ya sa dalilin wannan jarrabawa ya zama ƙarin ninkin arziki ne na ƴan kasuwa Allah ta'ala ya sa ya zama dalilin kafaran zunubansu kuma Allah ya sa wannan ya zama dalilin ɗaukaka darajar su gobe kiyama muna aiki da wannan dama kuma da cewa irin waɗannan ƴan kasuwa da suka yi asara ko a tsohuwar kasuwar Gombe a kuma ko ina a Najeriya wajibi ne hukuma ta rika tallafa musu hukuma daga ta ƙasa zuwa ta jiha zuwa ta ƙaramar hukuma zuwa ga wakilai na al'umma zuwa ga manyan ƴan kasuwa zuwa ga manyan attajirai zuwa ga duk wani wanda Allah ya yi wa rufin asiri idan ɗan uwanmu fitina ta auka masa irin wannan to mu rika tallafa musu kar mu bar mutum a ce kawai ba ruwanmu da su iya daga mun ce Allah ya mai da mafi alkhairi sai a yi shiru wanda bai da shi addu'a ta wadatar amma waɗanda suke da madafun iko dukiyar al'umma ke ƙarƙashin su to wajibi ne a irin wannan hali a riƙa taimakawa jama'ar da fitina ta auka musu ko jarrabawa musamman ƴan kasuwa muna walakantar da matsayin ƴan kasuwa a Najeriya kuma har ga Allah taltalin arzikin Najeriya kusan mafiya yawansa ninkin baninki a hannun ƴan kasuwa yake in ka duba economy na Najeriya national aggregate demand more than 91% a shekarun da suke gabatar nan gaba ɗaya economy a hannun ƴan kasuwa yake dukkan federal government da 36 states bai wuce is less than 9% amma ƴan kasuwa ke controlling 91% na national aggregate demand so da haka sun fi kowa yawan ma'aikata sun fi kowa tattalin arziki su suke buɗe kamfanoni da ake yin abubuwa ake ɗaukar ma'aikata su suke takaita hatta abin da ake bukata sai an yi importing wa ƙasa su suke sadaukar da dukiyarsu da fiye ƙasashe su siyo kaya su zo su sayarwa al'umma saboda fa mu sani da kuɗinka ka samu abinci ka saya ma fa rahama ce saboda babu dama ka dafa kuɗinka ci so ka samu wanda ma zai sayar maka abinci misali rahama ne wanda zai sayar maka kayan sawa rahama ne wanda zai sayar maka kayan gina gida rahama ne so waɗannan ƴan kasuwa da suke shiga jarrabawa daga lokaci zuwa lokaci wajibi ne a rika kulawa da su saboda su ne kashin bayan taltalin arzikin Najeriya muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya canja musu da mafi alkhairi na biyu akwai dan uwa da mahaifiyarsa ta rasu Alhaji Honorable Musa Muhammad Woro Biriji ya rasa mahaifiya kaman kwana biyu zuwa uku da suka wuce rasa mahaifiya babban jarrabawa ne kuma babban asara ce a rayuwa mutum baya gane haka sai ran da aka waye gari bai da uwar Bahaushe yace wai wanda yace bai iya kuka ba to uwa ce bai rasa ba duk wanda ya rasa uwa ba babba ba yaro ba mai mulki ba talaka ba mai kudi ba talaka sannan babu mai ilimi ba jahili duk wanda aka raba shi da uwa to zai tabbatar da cewa lalle a duniya a ranar ya sha duka to muna roƙon dan uwa Alhaji Honorable Musa Muhammad Woro Biriji da sauran ƴaƴan marigayi ya Allah ya gafarta mata Allah ya jikanta Allah ya yafe mata kuma Allah ya sa can yafe nan muna karanta ta'aziyya yadda fiyayyen halitta ya karantar sallallahu alaihi wasallam cewa inna lillahi ma akhadha wa lahu ma abqa wa kullu shay'in dahu bi ajalin musamma na Allah ne abin da ya dauka nasa ne abin da ya bayar kowa a cikin mu lokaci yake jira wanda ya mutu bai yi sauri ba mu da muke nan ba mu dade ba kowa lokacin sa yake jira idan lokaci yayi babu dabara za a tafi to muna roƙon Allah ya bada ladan hakuri ya hada fuskokin mu da na iyayen mu a gidan aljanna gobe kiyama in akwai tambayoyi Injiniya Ibrahim Sila sai a karanta su ko karin tashoshi na me kace karin tashoshi na sadar da tafsiri in ka fada haka za a gane jiya mun tsaya akan na 67 yau an samu har zuwa na 73 akalla akwai television da radio da online station guda 73 kenan da ke isar da wannan tafsiri da muke gabatarwa a yammaci a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur na 68 an samu alfijir radio Katsina wadda ta dauki nauyi ha excellency Hajiya Zulaihat iyalin dan uwa gwamna Dikko Umar Rada da yake halartar tafsiri wani lokaci kuma kaman yanzu na san ya koma Katsina kwana biyu baya na saboda ya tafi kuma harkar shugabanci to ha excellency Allah ya biya ki da gidan aljanna Allah ya kara wa zuriya albarka na 69 dadin kowa TV Star Times channel 162 and 404 management na Star Times suka dauki nauyi na alfijir radio 5 zuwa 6 na yamma daidai lokacin tafsiri na na dadin kowa TV Star Times kuma daga 5 zuwa 5 da rabi na asuba sai kuma 2 da minti 15 zuwa 2 da 45 na rana mai iya yiwa maimaici ne ko sai na 70 Alhaji Zayyano Aliyu Sokoto ya dauki nauyin shi ma Alfijir Radio FM 93.1 Sokoto daga 5 zuwa 6 na yamma Alhaji Zayyano Allah ya biya da gidan aljanna sai na 71 Global TV channel 365 and Star Times channel 276 wanda Dr. Ibrahim Biyo MD na Global TV Abuja ya dauki nauyi Dr. Ibrahim Biyo Allah ya biya da gidan aljanna shi kuma daga 11 da rabi na hantsi zuwa 12 da rabi na rana sai kuma 6 da rabi na yamma bi na yamma sau biyu kenan sai kuma na 72 NTA Hausa Star Times Alhaji Ahmad Gambo Sale shi ya dauki nauyi daga 12 na dare zuwa karfe 1 Allah ya biya da aljanna Alhaji Ahmad Gambo Sale sai na 73 NTA Daura Katsina daga 8 zuwa 9 na dare wani bawan Allah ne ya dauki nauyi Allah ya kai lada ga mahaifinsa muna roƙon Allah ta'ala ya sa dukkan aikin alkhairi da kai ladan ya isa zuwa ga mahaifinka Allah ya bawa abbanka ladan duk wanda suka dauki nauyi ko suke da niyya Allah bai ba su dama ba Allah ya biya su da gidan aljanna wanda suke da halin dauka kuma ba su yi wato Allah ya ba su ikon daukan nauyi isar da safan Allah ta kowane bangare Allah ya bada zuciyar yi wannan 73 ayi to sai a same su kuma fitar da su online dan mutane su iya sani su rika bibiya ko insha Allah na'am bismillah ayi da wuri saboda lokaci
na'am malam mai tambaya ta farko yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah ina yi wa malam fatan alkhairi Allah ya
jikanna jina
ina yi wa malam fatan alkhairi Allah ya zama gatan malam. Malam Allah ya jarrabe ni da istimna'i. Sai ce na daina. Sai ce dan ya rufe ni. Na dawo na ta aikatawa. Na kasa dainawa malam. Dan Allah ya ya zan yi? Wallahi abin yana damuna. Sako daga Hussein Suleiman Kano Kumbotso local government.
Ai Malam Ibrahim ba za a faɗi sunan ba. Amma dai tabbas injiniya yau ka fafsa. To wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ni dai ina fahimtan injiniya kuskuren sunan yayi ba man haka bane nake zato. Ya kuskure ne, so wannan shubha ce ta shige shi. Abinda ke da muhimmanci ita ce tambayar. Ita ce tambayar, kuma lokuta da dama wani wanda ya tambayar ba tasa bane, ta wani ne yake turowa dan a amsa, duka wannan yana iya faruwa. Wani yana jin kunya sai ya sa wani ya tambaya masa. Tambaya akan in na fahimta yana bayani akan cewa mutum ne yake yin istimta'i, wato masturbation, yana wasa da al'aurarsa da hannunsa, yakan daina kuma shedan ya yaudare shi ya koma, me matsayin wannan a addini? الشيخ محمد بن صالح العثيمين الوهيبي التميمي رحمة الله عليه أتكين الشرح الممتع ناسا شرح نلتاك الحنابلة فولوم نقو مشاهد شافي نتلي أكو دقو مشا تقوس يا أمسا تنبينا نفركو تنبيد دي أمسا شيني تيوا استمتائش يوم واساد الأورا دون أجدادي كو هروان أبي يفتا أجكين دون أدم سبو دا دليل جندادي wannan haramun ne. In har mutum yana yi babu dalili kakkarfa, yace ya dace a masa ta'aziri. Menene ta'aziri da Hausa? A dan ladabtar da shi, ta'aziri a tsoratar da shi, ko dan yin wani bulala, ko a ja kunnansa a ce in ya kara za a yi maganin sa, a masa ta'aziri. Sai yace amma akwai halayen da yake iya faruwa idan mutum yayi a bashi uzuri. Amma cewa haramun ne, ce wannan shine al'asulu, cewa haramun ne. Don me dalili? Don Allah ya bayyana hanyoyin da shari'a ta amince a ji dadi ta shari'a, amma bai kira istimta'i ba. Kaman misali da yace walladina hum li furujihim hafizuna illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin, sai ce famanibtaza wara'a zalika fa ulaika humul adun, a suratul mu'minuna ayata 5-7 kenan zai zaba. Kaga Allah Ta'ala yace bayi na kware suna kiyaye al'auransu, sai yace sai dai zuwa ga iyalansu na aure, ko kuma bayinsu da hannayensu suka mallaka a lokacin bayi. Sai Allah yace duk wanda ya biya bukata ba ta hanyar iyali ko bayi ba, to lalle wannan ya ketare iyaka, yayi ta'addanci a rayuwarsa. Kaga istimta'i ya shiga cikin wannan, dan Allah bai kira shi a hanyar da ya halatta dan adam ya ji dadi ba. Mafhum? Tayyib. Ga kuma hadisi na ya ma'ashar shabab, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil-basar wa ahsanu lil-farj fa man lam yajid fa alayhi bis-siyam fa innahu lahu wija, wanda yake muttafaqun alayhi, yana Muslim, hadisi na 1400 kenan. So kaga waɗannan hadisi ya bayyana in mutum bai da aure to ya rika yin azumi. Kaga inda istimta'i halal ne, tunda azumi yafi wahala, da manzon Allah sai yake istimta'i. Amma tunda bai fada ba, wannan yake bayyana mana istimta'i bai zama halal a shari'a. Mafhum? Tayyib. Sai ce amma akwai bukata kala biyu, akwai haja jiniya da haja badaniya da ke sa a yi wa mutum uzuri. Haja jiniya, wasu kuma su ce darura jiniya, wato larura ta addini, shine mutum ya kai matakin da in har bai yi istimta'in ba, bukatuwar da yake da shi bai da halal aure, za ta kai shi zuwa ga zina. A nan sai ya ce to ya halatta yi istimta'i, matukar yin nasa bai hana shi yin zina. da laifin yin zina a wurin Allah yafi na istimta'i ninkin baninki don akwai ka'ida usuliya mai muhimmanci cewa me akhaffu dararaini ko kuma wa intazaham adadul mafasid yurtakabul adina min al mafasid idan barna guda biyu suka hado ya zama dole sai an yi barna daya to sai a duba karamar barna sai a yi ta dan anisanci babbar barna to kaga irtikabu akhaffu dararaini anan ya halatta da shi yayi dan ya nisanci babbar barna sannan akwai haja badaniya wato bukatuwa ko darura badaniya da za ta sa idan abin da ke jikinsa bai fita ba yana iya cutar da shi to idan har wannan yin shi zai sa ya fita kuma bai mai da shi al'ada kullun yayi ba kawai abu ne da yazo masa nadiran anan yace yana halatta don ababin darura da ya samu kansa amma in wannan abu bai tsananta ba to mutun ya nisanta ya riga azumin nafila shine abin da yafi dacewa gare shi kuma mutun yayi kokarin neman dama ta halal dan ya rufa wa kansa asiri yayi aure wannan matsayin sa ɗaya ne ga namiji matsayin hukuncin ɗaya ne ga mace saboda yadda maza ke masturbation mata ma akwai wanda suke yi Allah ta'ala ya kare mu daga wannan wallahu ta'ala a'ala
malami tambaya sai gaba yace cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
ba amin ba ni so mu wuce minti 20 ba a shiga karatu ba in gajeruwa ne ga karanta tana da tsawo a hakura
to bismillah yace cewa Allah ya ji kan iyayen malam da na yan uwa musulmi gaba daya Allah ya kara wa malam ilimi mai amfani amin
amin ya
kai cewa malam dan Allah ina da tambaya ne mu ne muke bokar kasa kamar yadda ya rubuta da shi da abokinsa a wani garin da musulmai ba su da yawa sai ya kasance in za su je masallaci sai sun hau abun hawa sai kuma in za su tafi da kafa musamman sallar asubahi wurin babu tsaro shi ne suke tambayar malam a dalilin suka za su yi sallah a gida daga Al-Hassan Husaini bai
to wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu malam Al-Hassan Husaini in na fahimci tambayar ka ka tafi yi wa kasa hidima ne ba ka je ka bauta wa kasa ba bauta Allah ake yi wa ita kuma kasa hidima ake mata ba bauta ba ko ka je ka yi wa kasa hidima NYSC yi wa hidima kasa ne ba bauta wa kasa ba Allah ta'ala ne ake bauta masa mafhum tayyib sannan wurin da aka kai ka mai iya wa kudancin kasa ne ko south east ko south south wuraren da ke da karancin wuraren da ake ibada in ma ka samu ana samu ɗan kaɗan kaɗan ne suna da nisa me matsayin zuwan ka sallah musamman sallar asuba in za ka shiga mota kai ɗan NYSC ne har yanzu alawi ɗinka bai kai 100,000 ba an ce dai an ƙara zuwa 70 amma har yanzu na san ba ya implementation ba I hope dai NYSC suna ji a gaggauta a musu implementing da Allah a Najeriya 70,000 ɗin ma maleji ake yi a yi ƙoƙari a yi 33,000 babu inda zai kai mutum wannan ko abinci ba zai wadatar ba Allah ta'ala ya albarkaci abin da ake basu kaga kudinsa bai kai ya rika shiga mota ba na biyu din zai je da kasa yace akwai kuma fitina ga rayuwarsa a karkashin wannan fahimtan tambaya Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Abdurrahman bin Bas rahmatullahi alaihi muftin am marigayi a cikin jerin fatawoyinsa da aka jama'a volume na 12 shafi na 58 da 59 da 60 shafi uku ya amsa tambayoyi akan matsayin fita sallah musamman idan wuri yana da rata ko kuma akwai abin tsoro abin da ya faɗa akai shine cewa zuwa masallaci ayi sallah wajibi ne ga duk wanda yake jin kiran sallah amma sai yace wanda ya ji kiran sallah da sautin mai kiran sallah ba da loudspeaker ba ratan da ya zama inda da baki aka kira za ka ji kuma ya zama wurin babu iska da ke kadawa saboda akwai iska tana iya kai sakon kilomita 10 ba kar ya zama iska tana kadawa ya zama normal sautin mai kiran sallah ne in ya hau kan masallaci ya daukaka sauti ana iya jin sa yace to anan wajibi ne a je na farko ya zama sautin bakinsa ba da na'ura ba na biyu ya zama babu iska mai kadawa ko tsananin sanyi da ke kai sako to a wannan ya zama wajibi ya amsa daga cikin hadisan da malamai ke dogara da shi akwai hadisi na Ibn Majah hadisi na 793 wanda hadisin yana da kyau an tara hanyoyin sa fiyayyen halitta tsira da aminci tabbata a gare ka cewa man sami'a nida falyati ilaiha wa illa fala salata lahu illa min udhri duk wanda ya ji kiran sallah wajibi ne ya amsa in yaki zuwa to bayi da sallah sai dai in yana da udhri sai aka tambayi sahabi Abdullahi ibn Abbas Allah ya kara masa yadda menene wannan udhrin sai yace al mardu wal khawf rashin lafiya ko kuma tsoron hanya kaga kai ka ce akwai matsalan tsaro kaga tsoro yana hana mutum fita idan ya zama zuwa sallan asuba zai sa rayuwarsa hatsari ya halatta ya tashi iyalinsa su yi sallah da iyali in su biyu ne a daki su tashi su yi sallan jami'i a wurin rashin lafiya da kuma tsoro dan shari'a tana ba wa kare rai muhimmanci so wajibi ne mu kara damu da kiyaye rayukan mutane to a wannan hali ya halatta insha Allah ta'ala mutum ya hakure ya sallah a gida idan mutum zai kira sallah da muryarsa menene ratan da sautin dan adam yake iya kaiwa bincike ya bayyana cewa in mutum mai karamin sauti ne idan ya kira idan ya zama ba karan abun hawa babu tsananin iska da ke kadawa mai karancin sauti yana iya kaiwa mita 100 mai tsakatsakiyan sauti yana iya kaiwa mita 300 mai madaukakin sauti yana iya kaiwa mita 500 kaga kamar rabin kilomita sannan mai tsananin sauti irin wadanda yake da sautin jauhari su ƴan kadan ne al'umma sautin su na kai mita 1000 kamar kilomita daya wannan shine sautin da yake iya covering idan ya zama mutum yana da sauti so mafi son samu ya zama tsakanin mutum da masallaci kada ya wuce kilomita 1 shine kaida kuma garuruwa na musulmai ana samun masallaci a kasa da kilomita guda 1 da za a yi sallah wallahu ta'ala a'lam muna cikin suratu ali imran aya surata 3 aya ta nau aramma in ka gane inda zaka tashi insha Allah ta'ala kawai bismillah sai a fara
من همه ونفسه ونفسه ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا غشيتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون
ولقد صدقكم الله وعده hakika Allah ta'ala ya cika alƙawarinsa da ya muku shine ya gaskata alƙawarinsa gare ku idza tahsunahum bi izni lokacin da kuka bude musu wuta hagu da dama gabar da yamma kuna nasara akan su a filin daga hatta idza fashiltum har kuka kai matakin da kuka saba da fashiltum kuka ji tsoro kuka rasa darajar ku watanaza'tum kuka yi sabani fil amr cikin umurnin da fiyayyen halitta ya muku wa asaitum kuka saba wa Allah ta hanyar rashin biyayya ga manzansa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam min ba'di ma arakum ma tuhibbuna bayan Allah ya nuna muku abinda kuke so na ganima saura ku diba kuma sai al'amari ya canja minkum daga cikin ku mai yuridu dunya akwai wanda duniya yake so wa minkum may yuridu al-akhirah daga cikin ku kuma akwai wanda lahira yake so Allah ta'ala ka sa kullum mu fifi da lahira akan duniya thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum shine daga nan kuma sai tafiyar da ku daga gare su kuka juya da baya don Allah ya jarrabe ku akan saba umurni da kuka yi wala kad afa ankum Allah ya yafe muku sahabbai ɗan gata ne Allah ya yafe muku wallahu Allah zo fadlin ma abocin falala ne alal mu'minina zuwa ga waɗanda suke mu'minai Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Ansari al-Qurtubi rahmatullahi alayhi a cikin littafin sa na al-Jami' al-Ahkam al-Qur'an karkashin wannan aya ta Ali Imran aya ta 152 yayi magana mai matukar muhimmanci na dalilin saukan aya din in an ce al-Qurtubi iya nufin Cordoba ne a kasar Spain a yanzu Cordoba da ke ita kasar Spain da Portugal da wani bangaren France musulunci ya mulki wurin kusan shekara 800 ana shari'a ta Allah a wurin daula ce ta musulmi an yi manya-manyan malaman musulunci irin shi Imam al-Qurtubi daga wurin yake Ibn Hazm az-Zahiri shi ma mutumin Andalus ne dan wannan wurin ne Imam Shatibi bada'atu bi bismillah fi an-nazm awwala tabaraka rahman rahiman Imam Shatibi dan Andalus ne wannan kawai misali nake bayarwa an yi manya-manyan malaman duniya kuma aikin su har a yau a duk duniya ana ji da shi irin garin Cordoba garin Sevilla garin Granada Zaragoza Mallorca duk waɗannan garuruwa ne asali daula ce ta musulunci to Imam al-Qurtubi karkashin wannan aya ta 152 Ali Imran yana cewa dalilin saukan ayar ta kaman yadda Muhammad ibn Ka'ab ya faɗa radiyallahu anhu wa rahimahumullah cewa bayan Uhud manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma garin Madina tare da sahabbai sai sahabbai suna da cewa to mu dai gabanin mu je Uhud ai an ce amma ne alƙawarin zamu yi nasara kuma gashi mun je wane yayi shahada wane ya rasu wane ya gudu kaza kaza ya faru ai kaza ma ya faru suna ta maganganu to kuma ina alƙawarin da aka mana sai Allah ya ce me laqad sadaqakumullahu wa'adahu ittakhusunahum bi'izni ai Allah ya riga ya cika alƙawarin da ya muku ku kuka warware alƙawarin da kuka yi wa Allah sai kuma aka dawo aka fara nasara akan ku ai daga farko ku kai nasara kamar yadda muka fara bayani a jiya yakin Uhud yaki ne da fiyayyen halitta yayi amma yayi shi ne a matsayin self defense wato kare kai a dukkan dokokin duniya kare kan dan adam mafi kankanta halal ne duk inda bala'i ya tunkari mutum self defense halal ne ko jami'an tsaro da ba a ba su ikon harbi ban ana tarzo ba idan ka haura musu zaka halaka su don su kare kan suna iya aiki da bindiga su yi harbi ko ba sa yi na su akwai jami'an tsaro a nan wannan kuma dokar a duk duniya ada aiki da ita sofiyayyen halitta yana zaune a garin Madina ya bar mahaifarsa ta Makka saboda tsangwama da kiyayya yayi tafiya da kafa da akan dabba na sama da kilomita 400 a cikin Sahara dan ya koma garin Madina ya bauta wa Allah a haka aka biyo shi kuma aka ce garin Madina ma ba za ka zauna lafiya ba yana garin Madina sai aka ce ai ga Abu Sufyan ya dauko sojoji Quraishawa mushrikai daga Makka suna zuwa Madina su yake ka fiyayyen halitta ya tara sahabbai da gaggawa yana neman shawarin su suka ba shawari kala kala daga karshe dauki shawaran matasa cewa aje bayan gari a kare su kar mu bari su shigo cikin gari suka shigo gari za su kashe mana mata da yara so da haka mu je bayan gari mu tare su shine sai aka fita bayan gari yakin Uhud an yi shi ne don kare kai ba a ji tsokana ba mafiya yawa in ka ga fiyayyen halitta ya fita yaki dalilai ɗaya ne daga cikin uku na farko ko a karya zalunci na biyu ko self defense ne a kare kai ko na uku wasu jama'a ne masu rauni ake azabtar da su sai aka yi dan a kwato su daga hannun azzaluman da ke azabtar da su waɗannan su ne manyan dalilan da yasa yake yaki sallallahu alaihi wasallam mafhum tayyib yakin Uhud an yi shi ne a watan Shawwal ranar 7 ga Shawwal hijira na da shekara 3 a yau idan kai lissafi yakin Uhud a irge na hijira yakin an yi shi shekara 1443 da suka wuce shine shekarun yakin Uhud mafhum tayyib idan kuma ka dauki irge na Gregorian mai girge daga January zuwa December yakin Uhud an yi shi zaka ce ranar 29 ga wata na'am ranar 23 ga watan me ga watan March shekara ta nawa shekara ta 625 shi kuma in ka dauki girgin za ka ga yau yakin an yi shi shekara 1000 ne da 400 da suka wuce kaga a hijira shekara 1443 da suka wuce akwai bambancin shekara 43 saboda kwanakin da ke cikin hijira daga al-Muharram zuwa Zulhijja bai kai adadin kwanakin da ke cikin January zuwa ga December ba shi yasa fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam da ya shekara 63 a duniya wannan irgen hijira ne amma an kan canja shekarunsa daga January zuwa December shekara 61 da kadan yayi a duniya ya koma zuwa ga Allah so 63 ba a irgen Gregorian bane a irgen hijira ne shi yasa yau idan kana cewa wai kai shekara 60 in an koma hijira shekaran ka 62 ne kuma asali musulunci duk maganar da ake maka addinance da wannan al-Muharram zuwa Zulhijja ake maka in dai addini ne yake maka magana da wannan irge yake maka magana saboda shine tabbas shine ana ganin wata ta kama in ta kare wata ta fito sai a ce ana irge amma wannan daga January zuwa December ai haka kawai kake ga kwanakin haka kikikata haka suke tsaye waje daya 30 days of September ko April, June and November all the rest of 31 except February ba haka ake aka haddace ba amma wannan kirge kuma da yake na zahiri sai ana kula da wata wani yazo yayi 29 wani yayi 30 days so me yake faruwa kamar yadda je na fada in mun yi lissafi zuwa yau 4 ga Ramadan hijira shekara ta 1446 za mu samu yakin Uhud an yi shi shekara 799682 yau jiya da 81 yau kuma da ta kwanaki zai zama yayi kwana 799682 shine ainihin kiyasta kwanakin da aka yi na yakin Uhud zuwa yau yakin Uhud fiyayyen halitta ya fita ne da sahabbai 300 da yan kai adadin yan kai din alƙalin masu saba amma da yana tsakanin 330 zuwa 370 shi kuma Abu Sufyan da ya kawo yaki tun daga garin Makka ya zo da sojoji 300 da yan kai sahabbai nawa muka ce afwan 700 730 zuwa 770 kar adadin Badar ya dauke ni 730 zuwa 770 su kuma wanda suka zo yakan sa karkashin jagorancin Abu Sufyan adadin su daga mutum 300 ne zuwa 370 so da haka zaka ga adadin su ya ninka adadin fiyayyen halitta da sahabbai akalla kaman zamu ce sau uku to a wannan hali fiyayyen halitta gabanin yaje da sahabbai amma sa bushara za su yi nasara matukar sun rike Allah suka rike Allah suka je suna zuwa filin daga aka fara yaki sai suka fara nasara akan waɗanda suka zo su yake su har gidansu har suka kashe manya-manyan jagororin su mutum 7 a wata riwaya ma mutum 8 me yake faruwa a lokacin sai su mushrikai suka yi ta yara kenan suka ci ta kare suka fita a guje har ya kai mata suna bayan gari suna kallon suna dariya ana kai ne shi a cewa ni Allah ya isa ban yaje ba ni ba ni ne shi ba irin ana izgili din nan to a lokacin da za a fara yaki fiyayyen halitta ya iya strategy na yaki sai ware wasu mutane mutun nawa na'am wata riwaya 70 wata riwaya 50 sai ya ce su hau kan dutse su zauna karkashin jagorancin Abdullahi ibn Jubair sai ce ko muna yaki muna nasara ko ana nasara akan mu ku zauna a wurin nan kar ku kuskura ku sauko ko me yake faruwa kada a sauko a kowane hali kar ma ku kawo man da dauki ko me yake faruwa kawai ku tabbatar da cewa ko kun zauna a wurin suka ce to ana fara yaki aka fara nasara akan mushrikai da suka kawo yaki me yake faruwa sai aka fara tara ganima ana fara tarawa sai wasu suka ce a cikin su a lokacin a cikin sahabbai da suka je akwai Abdullahi ibn Ubay ibn Salul da kuma waɗanda ya kura kunnan su shi kuma daman shine shugaban munafukan duk duniya kuma har yau ya mutu tenuwa sa tana aiki duk wanda ka same shi da burbudin munafurci sai ka samu mai iyayewa ya hada jini da Abdullah ibn Ubay ibn Salul. In dai munafiki ne, shi har a yanzu yana tainuwa, shi ya mutu amma tainuwar sa bata kare ba. Wato mutun ne da yake irin professional munafiki ne, irin top class munafiki na hakika. Kowane mutum ya sayar da zai tunkare shi, in yazo zai tunkare ka sai ya fahimci ina ne weak point dinka, sannan zai tunkare ka yadda zai zo ya samu wani, yadda zai je wajen wani, kowa ya sayar da zai tunkare shi. Sai ya ce kawai, ya ce mutanen sa da jiya suka ce kai ana yaki a ce kar mu zo mu ɗabi ganima, ai wannan ana mana batsanul aswadi ne ko, wato direct translation bakin ciki ake mana, in ba shaidan ba, ai ita ganima in an tara ba duk wanda yi ba tasa bane, hadawa ake wuri ɗaya a raba. Amma saboda sharrin shaidan da iya munafurcin Ubay ibn Salul, sai ya ce kawai a sauka. Shugabansu Abdullahi ibn Jubair ya ce a'a, an ce a kowane hali fiyin halitta ce kada mu sauka. Sai wasu suka yi tawaye, wallahi sai suka sauka, suka ce za su ɗabi ganima, kaga an saba umarnin fiyayyen halitta. Dalilin wannan sai al'amari kuma ya rikici a filin daga gaba ɗaya, duk wata nasarar da aka fara sai ta juya completely. Wannan ke bayyana saba umarnin fiyayyen halitta har a yau yana jefa al'umma cikin bala'i. Yi wa fiyayyen halitta kunnen uwar shegu ko karantarwarsa har a yau yana kwashe albarka a rayuwar ɗan adam. Me ke faruwa? Wasu suka sauka, sai ‘yan tsirari kaɗan suka saurari radiyallahu anhu kan dutse. A lokacin Khalid bin Walid bai musulunta ba, sai ya kwantan ɓauna, saboda shi asalin komanda ne na hakika, gabanin ya musulunta ya wahalar da musulmai. Sai ya kwantan ɓauna kawai kan dutse, sai ya je kawai sai ya haura wa sahabban da suka bi umarni na ƙin sauka, a wurin suka yi shahada. A wurin aka samu Hamza bin Abdul Muttalib, babban fiyayyen halitta, baffan sai ya shahada. Mus'ab bin Umair, awwal sufara'il Islam, yayi shahada. Shugaban su Abdullahi bin Jubair, a wurin yayi shahada. Dutse yakin Uhud, wajen dutse ne akwai dutse, shine dutsen Uhud da manzon Allah ya ce dutsen yana son mu, kuma asali dutse ne daga aljanna. Sahabbai da dama suka yi shahada, kabarin su yana nan a wurin suna kwance. A lokacin ahalu Badr, wanda mutanen Badr da Annabi yayye bogare su, Allah yayye bogare su a ayoyi da dama, hadisai da dama, a magana mafi inganci sama da 40 suka yi shahada a wurin. Nasara ta koma ga mushrikai abokanan gaban fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. A lokacin shi ne wasu sahabbai suka firgita suka tafi za su gudu. Waɗanda suka tsaya ba su gudu ba, akwai Abubakar, akwai Umar, akwai Aliyu bin Abi Talib radhiyallahu anhu, suna tare da fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ba su gudu ba su. A lokacin akwai Talha bin Ubaidullah, fiyayyen halitta har ya zama shi in ana yaƙi daga gaba yake, why leaders are leading from the front. Fiyayyen halitta da shi ake koma yana cikin filin daga, har mushrikai suka masa kwantan ɓauna. Yana kan dabba, aka jefo da shi ƙasa. Ibn Ubaidullah da aran ma ya kira sunansa, sai ya ga fiyayyen halitta a tsakanin mushrikai a ƙasa, an karya masa haƙoransa, an sa ƙarfe a bakinsa, da ƙarfi aka tumboke haƙora a bakin fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Talha ibn Ubaidullah ya ce ban san lokacin da na firgita ba da na ga fiyayyen halitta bainal mushrikin, ya ce haka na sauko na ɗauke shi na fita da shi, ya ce ana sara ana yankan jikina, amma haka na ɗauki fiyayyen halitta, ya ce yadda shaho yake ɗaukan ɗan kaza haka na ɗauki fiyayyen halitta,
saboda hankali da ya tashi ina ga ibn dauke shi ba za su yi halaka shi sallallahu alaihi wasallam da wannan ake masa kirari saqr yawmi uhud wato shine shafar ranar uhud ana ce masa zu ash-shahadatay wanda ya shahada guda biyu ana ce masa ash-shahidul hayy wato shahidi ne kuma rayayye ne saboda irin abin da ya filin daga na kubutar da fiyayyen haditha sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sahabbai sun ga jarrabawa an rasa manyan sahabbai shi yasa Allah ta'ala yake cewa laqad sadaqa Allahu لقد صدقكم وعده إذ تحسونهم بإذنه حقيقة الله يا تشكى القوارين دي مكو الله تعالى بيسا أن ينسر أكامكو بيا تشكى مكو القوارين دي مكو كنا ينسر وسوسك صاحب أمرنين دي أكباسو دغنان أكا ينسر أكامسو ونشين دليل سوكر آية سنة تشى ميسا بمو ينسر بأنشي زامو Allah yace ai an ba ku nasara kuka saba umurni kuma daman sharadin nasara a wurin Allah shine in kun bi umurni kisa Allah ta'ala yake cewa Allah ta'ala hakika ya cika muku alƙawarin da ya muku shi Allah bai warware alƙawari ba wa laqad sadaqakum Allahu wa'adahu ittahusunahum bi'izni in muka dauki wa laqadi ta haƙi wato karfafawa muakkadat guda uku Allah yayi asalin maganar shine wallahi laqadi akwai ismul jalala al muqaddar sai ka ce wallahi ga lamun litawkid ga qadi litahqiq wallahi laqad sadaqakumullahu allah yayi gaskiya ai fi wa'dihi a cikin alƙawarin da ya muku na za ku yi nasara kuma ya ba ku nasara da alƙawari iz a lokacin da tahussunahum bi izni tahussunahum shine al qatl al shadid lokacin da kuka haura musu kuka fara nasara a kansu gabar da yamma kudu da arewa bi iznihi da izininsa shine ta ko ina kuka haura musu dan me dan ku kuna self defense ne su suka zo gidanku su halaka ku kuma an ba ku daman yin self defense wannan tahussunahum shine da kuka je filin daga ba kwa tsoran su kawai sun fito kun fito shine istahussunahum bi iznihi da izinin Allah ai da taimakon sa kuma Allah ta'ala haka yake karantar da mu cewa a ka'ida na addini an karantar da mu musulmai kada mu rika begen yaki cewa ba daidai bane kace Allah ya sa ayi yaki addini bai karantar da mu haka ba abinda aka karantar da mu yaki ba abun fata bane ka je kaga abin da ke faruwa a Gaza ka je Yemen kaga abin da ke faruwa a Yemen ka je kaga yadda aka mai da kasar Syria ka je kaga abin da ya faru a Libya ka je Ukraine kaga yadda kasar Ukraine ta koma yaki ba abin fata je kaga abin da ya faru a Afghanistan shi yasa asali yaki dabi'ar dan adam mai cikakken hankali yana kin yaki kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum kamar yadda yake Baqara aya ta 216 kenan Allah yace an rubuta muku an wajabta muku yaki amma abin ki ne gare ku kuma fiyayyen halitta tsira da aminci tabbata gare shi na cikin wasiyyar da ya mana shine mu daina fatan yin yaki mu daina fatan ayyaki cewa la tatamannu liqa al'adu fa idza laqitumuhum fasbutu hadisin yana Bukhari hadisi na 326 manzo Allah yake ta kar ku rika yin begen haduwa da abokanan gaba amma in suka haura muku to ku toge kar ku ji tsoro so a ka'ida ba daidai bane kace Allah ya sa ayyaki ko a yanzu kace Allah ya sa ayi tashin hankali ba daidai bane wannan babu abin da ya kai zaman lafiya yafi zama dan sarki in aka yi yaki a mafiya yawan lokaci yana zama sai a condition na necessity babu any other option sai wannan amma in ba haka ba ai musulunci yafi bunƙasa da zaman lafiya akan yaki kasar da tafi kowanne yawan musulmai a duniya ita ce Indonesia har musulunci ya mamaye ta babu wanda ya je koda da reza koda da allura don ya yaki tsagwaron sakon gaskiya ne na Qur'ani ya isa Qur'ani da aka kawo Afirka ya zo Sudan ya shigo Chad ya shigo Najeriya bayan wafatin fiyayyen halitta da kasar shekara 100 ai sakon gaskiya ya kawo shi ba yaki ba mafhum tayyib haka idtahu sunahum lokacin da kuke yaki da su alqatul shadid an hana mu begen yaki amma in ya zama dole kuma ya zama karkashin umurnin Allah ne to kada ku ji tsoro saboda me saboda kowa rai da yake da shi babu mai rai biyu ku da su sannan ku in Allah ta'ala yadda za ku je aljanna ne annasr aw shahada su kuma ba nan za su je ba arma kana da aya da yake ba mu misali da za ce maka mu fahimci wannan saboda karancin lokaci ko da kwaya daya ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون سورة النساء آية تدريد خلو الله تعالى كر كرك فدي نيما أبو خنان قابادة ذاكو ياجي دسوة جماعة أما دي كساني إن ياجي نيضوبة كنيميش با سو كساني تيوا idan ku kuna jin radadin yanka ko suka ko harbi to su ma suna jin wannan radadi da sannan ku kuna da bege a wurin Allah abinda su ba su da bege shine aljanna don haka ittahusunahum biizni hatta idza fashiltum ha lokacin da kuka saba umurni sai aka samu fashiltum sai kuka ji tsoro sai farjinin ku ya tafi shine fashiltum lokacin da kuka saba umurni sai kuka yi me kuka ji tsoro sai kwarjinin ku ya tafi shine fashiltum watanaza'tum fil amr kuka yi alkhusuma wal ikhtilaf alkhusuma shine jayayya kuka saba da juna karkashin jagorancin Abdullah ibn Jubair da yace kar ku sauka kuka sauka kuka saba umurni saboda dalilin khusuma wato khusuma kuma da sabani da bai da amfani dalilin wannan sai kuma yaki ya dawo kanku maimakon kuna nasara wannan ma alqur'ani wurare da dama ya mana wasiya akan mu rika gudan waɗannan al'amura da suka safi jayayya ko abin da ya kama da haka arama zaka ba misali ko baya daya suratul anfal kenan ko aya ta 46 ko anfal 46 haka ne Allah ta'ala yace atiullah fi wa Allah da manzansa biyayya sai yace wala tanaza'u kaga tanaza'atum din kenan fatafshalu fashiltum kenan wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum sai kwarjinin ku ya tafi in kuka yi ta sabani da juna kwarjini na tafiya shine irin halin mu yanzu a Najeriya duk abin da ya shafi al'umma babu murya daya shugaban musulmanmu a Najeriya shine mai alfarma Alhaji Dr. Muhammad Sa'ad Abubakar Desart Allah ya kara masa lafiya da jagoranci da tsawon kwana idan yau zai bada umurni wani sai ce ba zai bi umurnin ba wani ma abin da zai sha'awa shine a ce ba mai alfarma ne jagora ba kuma ya san fa shi in ba shi bane shi ba zai zama jagoran ba shi ba zai zama bai da alaka da shi da kowane bangare amma in ba haka ba yadda Allah ya ba mu shugabanci nasa in yayi dade mu goyi bayan sa in yayi kuskure mu je mu masa nasiha wallahi da za mu rike shugabancin mu yi biyayya ta bangaren inda aka dace inda aka yi kuskure mu yi nasiha fi sabilillahi da matsala dewa da muke ci za mu fita a cikin ta amma al'umma yanzu mun zama li kulli jama'atin imamun walakinnal jami'a bila imamin shine halin da ake ciki yau sai zama mun rasa farjinin mu ga matsaloli sun mana yawa a Najeriya sun yawa arewacin Najeriya matsalan ƴaƴan mu ba sa makaranta sama da yara ana ga miliyan 10 arewa ba sa makaranta saban Allah yayi yawa tarbiyya ta lalace crime sun yi yawa kashe-kashen rayuka ta'addanci yayi yawa ke satan mutane yayi yawa duka a cikin al'ummar mu ba mu da tunani a lokacin da kasa irin Saudiya ke budgetin 40 billion USD don gina artificial intelligence a je a yi bincike mu har yanzu muna debate ne akan yaya za mu magance yaranmu da ba sa makaranta muna debate har a yanzu ya za a samu azumin da abinci da za a ci a watan Ramadana mutane suna cikin kunci har yanzu muna tunanin ya za mu yi dealing out of school children haka fa muke ciki har yanzu a arewa saboda rashin biyayya ga shugabanci da kuma karancin bawa shugabanci muhimmanci duk duniya in za a yi nasara a rika damuwa da al'amarin shugabanci ya zama duk shugabanci muna kokarin mutane kware ke yin sa in aka bar shugabanci a hannun na banza to ba a nasara wannan wajibi ne mu kiyaye ka'ida mu tabbatar da cewa muna ba wa ishu na leadership muhimmanci ko kansila kar a zai mutumin banza saboda shugabanci ne in za a ba da wani sarki ya rasu za a nada sarki a duba sarki mai nagarta mutumin kwarai bawan Allah wanda ya san addini ya san rayuwa a bashi duk abin da za a yi ko shugabancin kasuwa za a yi a duba wani mai rikon amana mai gaskiya bawan Allah mu rika bawa na kwarai mu ga yadda al'amari zai canja amma ba za ka dauki shugabanci ka sa kansila ko shugaban kasuwa ko wani dagaci wanda shi kwata-kwata bai ma damu da Allah ba kuma ka ce al'umma za ta gyara ba zai yi ba bai zai taba yiwa ba shi yasa manzon Allah daga cikin addu'arsa Allah karka shugabantar a kanmu wanda baya tsoranka kuma baya tausayin mu duk shugaban da bai tsoron Allah bai tausayin altalaka to an shiga uku rayuwa kullum sai a ce gara jiya da yau kuma kowa za ta san gobe sai ta fi yau muni mun waye gari al'amarin arewa gaba ɗaya abun tausayi sama da shekara 70 abinda muke ciki har yanzu ba fita ba kullum a kansa muke magana Allah ya ji kansa adu zungure ce jahilci ya ci lakar mu duk ya sa mana ankwa har wuya bakunan mu ya sa takunkumi ba zalaka sai sharholiya wagga al'umma mai za ta wu a cikin zarafofin duniya yace kai bahaushe ba shi da zuciya za ya sha kunya nan duniya mu dai haƙƙin mu gaya muku ko ku karba ko ku yi dariya dariyar ku takan zamkuka gaba da nadamar mai kin gaskiya gaskiya ba ta neman ado ko na zakin muryar zabiya ƙarya ne mai launi bakwai ga fari da baki ga rawaya ga kore ga kuma algashi toka-toka da ja sun garwaya yace matukar arewa da karuwai ƴan Daudu da su da magajiya da samari masu ruwan kudi matukar ƴaƴan mu suna bara titi da loko-lokon Najeriya Allah ba ku mu samu abun miya yace matukar muna wannan fa ba za mu ci gaba ba shekara 70 da yankai har yanzu muna ciki kuma su ne maganganun muna cikin matsala manya-manyan matsaloli amma sai a yi wata guda ana debate sati guda ana debate akan wani mawaki akan mawaki a mawakin wani iya neman budurwa ce ai sun yi fim kaza ai ta debate fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma ana cewa wala tanaza'u fatafshalu hatta al'amarin addini ba a so a zauna a yi ta musu ya wuce gona da iri balle al'amarin da yake ba zai amfane ku da komai ba Allah ta'ala shi samu wanye lafiya Allah ta'ala shi bamu mafita amma matsalolin arewa muna da aiki a gaba wallahi shekara 10 yafi yau shekara 30 yafi shekara yafi yau shekara 40 yafi yau a bangaren tarbiya mun fi bangaren nagarta mun fi bangaren rufin asiri mun fi bangaren komai duk duniya ana ci gaba mu muna ƙara koma baya a addinan can baya saboda mun fi iyayen mu karatu amma wallahi sun fi mu bautan Allah kuma iyayen mu sun fi mu nagarta kakannin mu sun fi mu nagarta karatun mu kafi su amma wallahi ba mu fi su nagarta ba dattakun babanka da mamarka ba za ka iya yi ba zumuncin su da tausayin su da juriyar su da tsantsenin su da jaruntar su ba za ka iya yi ba so me muke yi na ci gaba Allah shi sa mu wanye lafiya don haka hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amr kuka yi sabani cikin umurin da aka baku wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun wa asaitum din nan asali wa asaitumur rasula ne sai aka goge maf'ulun bihi dan magana tana da nauyi a ce kun saba wa manzon Allah saboda ladabi na magana da sahabbai saboda nagartarsu tayi wa kurakuran su fintin kau nagarta tayi wa kurakuran me fintin kau sai Allah ya musu kara a magana sai ya ce wa asaitum saboda babu dadi a cewa wasu daga cikin su yi kuskure ɗan kadan a musu dukka kudin goro sai aka ce wa asaitum min ba'di ma arakum bayan Allah ya nuna muku ma tuhibbuna abinda kuke so na ganima din nan kun riga kun ganta za ku diba har an fara diba kuma sai ya kida a kanku sai Allah ya ce minkum may yuridu dunya wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbuna fa fa'ida ilmiya muhimmiya malamai suka ce laifin da yafi girma a wurin Allah shine laifin da aka yi wa Allah bayan ya maka ni'ima yafi hatsari a wurin Allah akan laifin da kai baka cikin ni'ima idan mai kudi dalilin kudi ya sabi Allah saboda ni'imar kudi wallahi laifin sa yafi talakan da yayi saboda shi ya nemi ni'ima Allah ya bashi idan lafiyayye yayi laifi yafi hatsari akan marar lafiya idan mai mulki ya zama shi yake sabon Allah talaka ne yake cewa ya gyara to an shiga uku me dalili saboda rayuwa ta fi hatsari a wayi gari ya zama an saba wa Allah bayan ni'ima yafi hatsari yafi gayyato kushin Allah akan laifin da aka gabanne ni'ima shi yasa yace wa asaitum min ba'di ma arakum kun samu nasara akan su kun samu ganima sai kuka saba akan wannan sai al'amari ya lalace to ko a yanzu idan Allah ya maka ni'ima na mulki ko na kudi sai ka bude chapter ta sabon Allah to Allah zai kwashi albarkar mulkin zai kwashi albarkan kudin zai kwashi duk albarkar da ke tare da kai ba su da kowace albarka shi yasa duk inda Allah yake kara mana albarkar lafiya albarkar ilimi albarkan kudi albarkan rufin asiri albarkan mulki ya zama kusancinka da Allah karuwa yake ba raguwa ba dan akwai bala'i ni'ima ta karu kuma sabon Allah ya karu wadanda Allah ya musu ni'ima su ya dace su kowa kusa da Allah sai yace minkum may yuridu dunya wa minkum may yuridu al-akhirah daga cikin ku akwai wanda ke son duniya su ne wanda suka ci a nemi ganima wadanda suka fake suka shiga cikin sahabbai su ne mafi yawa munafukai wa minkum may yuridu al-akhirah kuma daga cikin ku akwai wanda suke neman lahira su ne mafi yawa abinda wanda yake karantar da mu shine idan an ce meye priority aulawiya kullun ya zama lahira ne ba duniya ba wanda ya nemi lahira Allah ta'ala yana bashi gyara alakoran duniya amma babu dama ka nemi duniya kuma a baka alakoran lahira amma in ka nemi lahira ana iya baka duniya shi yasa Abubakar Umar Usman Ali Allah ya kara musu yadda sun nemi lahira sai Allah ya basu alakoran duniya mafiya yawan su multibillionaires ne saboda me saboda lahira suka nema amma in ka makance kace duniyar kake nema kuma ko a baka duniyar hana ka lahira ko kai 20 babu duniyar babu lahirar a duniyar kana nan kullun sai ka nemi me zaka ci kuma cikin sabon Allah lahira kuma wuta na jiran mutum a ran magana da ayi da zaka ba mu ko ba da za su fitar da wannan fili
man kana muridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman murid thumma ja'alna lahu
wannan zai zama cikin suratul isra ko aya ta 18 da aya ta 19 suna fassara mana wannan shine cewa minkum may yuridu wa minkum may yuridu al-akhirah abdullah ibn mas'ud Allah ya kara masa yadda yace in ba dan Allah ne ya saukar da ayan nan ba a yadda yake aka hadu a filin da ga yace wallahi da ba zai da maganar ba amma tunda Allah ne ya fara yace to na amince saboda yadda yaga aka fito filin sai yace kuma thumma sarafakum anhum sai Allah ta'ala kuma yasa kuka gudu daga gare su liyabta liyakum dan ya jarrabe ku saboda wa nablukum bisharri wal khairi fitna kamar yadda yake anbiya aya ta 35 kuma khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al azizul ghafur suratul mulk aya ta 2 dan ya jarrabe ku Allah yana jarraba mu a rayuwa idan Allah ya maka ni'ima na kudi ko lafiya ko mulki to ka tabbatar da ga ranar da ni'ima ta samu biyayya ga Allah karuwa ta yi ba raguwa ba sai ya ce wala qadi afa anku sahabbai yan gata Allah ya muku afuwa tun ba su yi addu'a suka ce Allah ya haife ba Allah ya ce ya musu afuwa shi yasa aqida fahimta ta inganci shine ba ma tuhumar sahabi duk wanda ya zamananci manzon Allah yayi imani da shi ya mutu a musulunci dan aljanna ne dan Allah yace wala qad afa ankum kuma yace wallahu bi fadlin ala almu'minina Allah mai falala ne akan bayin sa mu'minai can gaba ma ya kara maimaita musu falalar da ya musu ya kara bayani cewa Allah ta'ala ya yafe musu idan mun zo karin kan yafiyar da ya musu za mu kara bayani saboda karancin lokaci sai mu tsaya anan za mu tashi tusiduna wala taluna ala ahdi war rasul yad'ukum fi ukhrakum سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد والله تعالى اعلم